الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake dawowa a turmi na biyu wanda zai zama shine darasi na 21 kenan cikin jeren gidan darussan littafin al-wajiz fi aqidati salafi as-salih a wannan daura ta ilimi ga daliban ilimi a garin Katsina yau shine ranar alhamis 20 ga watan al-muharram shekara ta hijira ta 1444 wanda ya dace da ranar 18 ga watan agusta shekara miladiya ta 2022 muna magana akan wato ahlul baiti da yadda ya zama wajibi a kaurace su a nuna musu soyayya a kiyaye mutuncin su saboda umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam muka ji cewa daga cikin ahlul baiti din nan akwai iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matan shi na aure wanda ya aura amma la ya kawo mana aya daga cikin suratul ahzabi fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ya lisa annabiyyi lastunka adin minan nisa'i al aya zamu tashi inda yake cewa fahunna ala tartib matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajiranci ga sunan akwai khadija bintu khuwailid al asadiyya sayyidatuna khadija bintu khuwailid radiyallahu anha al asadiyya ai kabilar banu asad wannan mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan shi ta fari wanda uwar gida kenan sarautar mata ko ta rusu a shekara ta uku bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunarta kwarai an ce ta girme shi san da ya aure ta dai amma abinda ake ambata na shekarun magangamin da suna da rangwame wajen isnadin su wallahu alam nabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa fatima diyata cewa Allah ya gina ma mahaifiyarta gida aljanna gida na gilashi wanda babu hayaniya a cikin sa malamai suka ce saboda dama wata mata ce shuru shuru mai kunya wanda bata da hayaniya ko raini ko raina uwan miji ko zagin miji ko fada da makwabta duk bata san wannan ba sai ai halin kirki da alheri da aka santa da shi shi yasa Aisha radiyallahu anha bas taba zama tare da Khadija suna rabon kwana ga ma'aiki ba amma ta fi jin nauyin kishin Khadija sau da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan labarin ta da ambatanta buni-buni ya ce oh Allah ya ji kan Khadija kai Khadija baiwa Allah kaza kaza ashe Aisha abun yana mata ciwo sannan take cewa wai kai Allah bai canza maka bane da wanda ta fita yace wallahi Allah bai canza mun ba sai dai wata guda yana mata tilawa wannan karatun kullun sun gaza sai yace na dai ga miki Allah bai canza mun ba domin ta haifa mun yaya ko kun kasa haifa mun yaya kace daga nan ban ƙara rigima akan wai Khadija ya take ba shi sa Imam Zahabi ya kawo maganganu akan cewa malamai suna tattauna wai tsakanin Khadija da Aisha wato falala mala albani na mu Allah ya gafarta mai yace shi yana ganin ma wannan zunubi ne ma da yana wannan da sabo kawai Khadija kawai tafi bai kamata ba a dinga gwada ba radiyallahu anhunna ajma'in kowa da nata girman Khadija mutum mai kirki ce ta taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zama annabi da dukiyarta ta aure shi da ya zo da annabta farko ta yi imani da shi karan farko ta mishi duk taimakon da ya kamata shi sa yake girmama ta da ita da danginta da kawayenta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kirki mai wafa'i manzo Allah bai san batulci ba duk wanda ya mai abin alkhairi ya sani lokacin da aka kama wasu a cikin ahlu din na a lokacin Badar da aka kama su da yake waɗannan kafiran yake cewa inda wane yana nan yace wallahi in yace in sake su duk sai na sake su wannan nan wani mutum ne wanda yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam kirki lokacin da ake cutar da shi kuma kafiri ne fa Abdullahi dan Judan yace wallahi inda yana nan in yace in sake su sorry ibnu wane ne wanda san da aka ce a kori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za a kori shi ba wanda yace kori shi a garin na manta sunan shi yace wallahi da yana nan yace in sake ku duk sai in sake ku annabi ya san wafa'i da kai yana daga cikin abin da ahlus sunna ya kamata mu kula da shi zaka ga halayyar wafa'i ta yi karanci a cikin mu aka baka aure ko aka yi maka mutunci ko aka taimake ka in ka zama wani abu sai ka manta da mutane gaba daya ba daidai bane baya cikin sunna wannan Khadija kenan in aka tsaya tarihin Khadija ba jama'a sai ai awa biyar yanzu ana yi daga nan har la'asar za a kai ana yi to da haka ba tarihin ta aka tsaya yi yanzu Allah ya gafarta mata ya kara mata yadda daga bayan ita sai Sauda bintu Zam'a wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura bayan Khadija tace Sauda bintu Zam'a bin Qais al-Amiriyya, ita kuma rasuwarta shekara ta 54 ne bayan hijira. Wata dattijuwar mata ce ita ma mai kirki da dattaku. Wa Aisha binta Abi Bakr al-Siddiq, sai kuma Aisha din radiyallahu anha, wanda ita kadai ce wanda Annabi ya aura budurwa. Kusan lokaci guda ya aure su da Sauda, ya fara auren Sauda da ainihin wato ita Aisha din. Aisha rasuwarta shekara ta 58 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zahabi yana cewa ba a taba yin wata malama a musulunci kamar ta ba, indai malama ce to ba taba yin kamar ta ba, domin har maza ba su fita ilimi ba, da yawa daga cikin maza ma ba su fita ilimi balantana mata yan uwanta. Malama ce, mawaƙiya, sannan mai kaifin basira, sannan an ba da labarin cewa kyakkyawan mace ce wadda ta iya zama da miji, kuma yar dattawa ce radiyallahu anha. Wahafsatu bintu Umara ibn al-Khattab, sai kuma sayyidatuna Hafsa, war muminai, yar gidan Umar dan Khattab, Allah ya kara mata yadda. Hafsa ta rasu a shekara ta 41 bayan hijira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta daga cikin matan shi, tana da yawan sallar dare da yawan azumi radiyallahu anha. Akwai wa Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyya, Zainab bintu Khuzaimah, Zainab ita ma bata dade ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta rusu ne a shekara ta 4 bayan hijira. Wa Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya, Ummu Salama al-Makhzumiyya mata ce daga cikin irin abin da ake ce ma kamar da ake fada wa Aisha, ita ma ana gaya mata ce kamar wato a ce mace ce mai kama da maza, mai kaman maza, rajala, yawa rajalatu min nisa. Akwai mata wanda suke da dakakkiyar zuciya, suke da kwazo irin na maza har su wuce maza, to Ummu Salama tana cikin su. Dan ita ko mutuwa akai bata kuka, ana daga cikin matan da bata kuka ma an yi mutuwa, ka ku ta kai jarumi ko mata ce ta gari sosai. Ita an yi sabani akan shekarar mutuwarta, an ambaci maganganu kala daban-daban wajen kala biyar. Mafi karancin ta shine shekara ta 57, mafi yawa kuma shekara ta 64. Akwai kuma Juwairiyya bintul Harith ibn Abi Dirar al-Khuzaiyya, sayyidatuna Juwairiyya radiyallahu anha, ta rusu ne a shekara ta 56 bayan hijira. Wa Ummu Habiba bintu Abi Sufyan, da kuma yar gidan Abu Sufyan Ummu Habiba radiyallahu anha wa an abiha. Wa Safiyyah bintu Huyay ibn Akhtab, da sayyidatuna Safiyyah bintu Huyay, wannan wadda asalinta yar kabilar Yahudawa din nan ce Safiya, wadda suke mata zulaya irin na maza, suna ce mata gajera, ko Hafsa ta ce mata yar Yahudawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana musu fada akan haka. Daga baya sun zo sun shirya sosai da Aisha. San farko Aisha tana jin takaicinta, saboda a ce me ka gani a wannan gajera, kaza da kaza da sauransu, ce in ba abunku na maza ba. So sanda za ta mutu, ta rasu a shekara ta 50 bayan hijira, amma da za ta mutu ta yi wasiya ma a cikin dukiyarta a ce da dirhami 1000 a ba Aisha, a ba kishiyarta kenan, wanda kuma da ba sa kallon juna da gashi. Wa Maimuna bintul Harith al-Hilaliyya, sai kuma sayyidatuna Maimuna ita ce gwaggon Ibnu Abbas din nan ko, wa hiya akhiru man tazawwaja biha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ita ce mata ta ƙarshe da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura. Waɗannan duka matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kowace inda kai mumini ne to uwarka ce, mahaifiyarka ce, da faɗin Qur'ani cewa wa azwajuhu ummahatuhu wa ya'taqiduna annahunna mutahharatun mubarra'atun min kulli su'in. Ahlus sunna suna kudurta cewa waɗannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkaka ne, kuma Allah ya tsirtar da su daga duk wani mummunan abu. Wa kunna zawjatuhu sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah radiyallahu anhunna ajma'in, su mata ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya, ko matan shi ne a kiyama. Shi yasa na daga cikin dalilin da yasa ba a halasta su yi aure a bayan sa, domin za su zauna da shi aljanna. Sauda din can, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina kula ta, yana so ya samu hali kawai ya sake ta, saboda kai ya ci amanarta, sai kare ya shiga haƙƙinta. Sai ta roƙe shi cewa ita ba sai ya kwana a ɗakinta ba, a wata in yi ɗakinta su ɗaya, ta bar mishi sauran kwanakin su je su yi ta angwancin su. amma ita dai yabbata a igiya auren shi saboda tana so ta tashi a cikin matan shi ranar alkiyama. Ita to in kin yadda haka shikenan, shine Allah ya saukar da ainihin wato cewa wai nimra'atun khafat min baliha da shuban aw irada fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair, zuwa ƙarshen aya. Don haka wannan ya tabbatar da cewa lalle matan shi ne a duniya ko matan shi ne a aljanna. Radiyallahu anhunna wa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa yarawna anna afdalahunna ahlu sunna, suna ganin mafi falala cikin matan ita ce Khadija bint Khuwailid. Khadija ita ce mafi falala li sabqiha fil islam, saboda ta rigayi kowa shiga musulunci. Wa Aishatu siddiqatu bint siddiq, daga nan kuma sai Aisha radiyallahu anha, mai gaskiya, yar mai gaskiya, wanda Qur'ani da kanshi ne ya tabbatar da gaskiyarta, shi yasa yake ce mata siddiqa, inda ta san matsayi irin na Maryamu kenan. Su biyun nan a cikin matan duniya kakab, duk wanda ya musu kazafi to ya kafirce wa Qur'ani ne. Yanzu laifin shi ya fi laifin mujarradin kazafi, saboda Qur'ani ne ya sauka da kanshi ya ce basu yi wani lalata ko barna ba. Aisha tana da wannan falalar. Kanat afqaha nisa'il muslimina, ita ce mafi sanin fiqhu a cikin matan musulmai gaba daya. Walam yatazawwaji nabi sallallahu alaihi wasallam bikran ghairaha, annabi bai auri wata budurwa ba sai ita. Wala ahabba mar'atan hubbaha, kuma bai gwada wata mata soyayya irin yadda ya gwada mata soyayya ba. An taba tambaye shi ma gabaki daya, aka ce wa kafi so a duniya, yace Aisha. Sai aka ce a ai maza ake nufi, sai yace babanta. Wallati barra'aha Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz, wacce kuma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da bayani akan ainihin wato barra'antar da ita, kamar yadda yake cikin Al-Qur'ani, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum al-ayat faman kadhafaha bima barra'aha Allah ta'ala minhu faqad kafara, wanda duk ya soke ta da abinda Allah ya ce bata yi ba to kafiri. Kuma har yanzu in shi'a rafida suna ci gaba da faɗin wannan magana. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sanna nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa faddu Aisha ala nisa'i alal nisa'i ka fadli saridi ala sa'ir ta'am, da yake khairu nisa'iha Maryama wa khairu nisa'iha Khadija, yace mafi falalan matan banu Isra'ila Maryam alaiha salam, mafi falalan matan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija. Sai yace wa faddu Aisha ala sa'irin nisa'i, falala Aisha akan sauran mata ka fadli saridi ala ta'am, basai ta'am shine kamar falalan as-saridi akan ragowar duk wani nau'in abinci. As-saridi da Hausa ne ina fassara shi da fatan nama, kaga inda ake fatan doya to haka ake yin shi fatan nama, ni na taba ganin irin shi. In ka je kasashen Laraba ana walima za a kawo muku shi. To irin wannan abincin zaka ga an kawo shi wuri, ai kowa kanshi yake nufa ko duk wani abu kuma ajiya yake. Haka zaka ce yanzu ga fatan nama can, kuma ga alale, ga waina, ga gurasa, ga awara, wa zai kula su? Kowa kan naman nan zai kai ko? To saboda ya fi komai falala, a ce nama ne shi kadai ake dama shi da roman shi da komai, shine asarit. To zaka ga abinci ne wanda na alfarma ne, kuma kowa yana san shi, babu wanda zai ce shi baya san nama, babu shi. To Aisha falalarta akan sauran mata kamar wannan falalan ne, wato a ko'ina tana gaba da su, kuma komai aka zo ita ce zakahura a cikin su. Radiyallahu anha wa an sa'ir azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin yana cikin Sahih al-Bukhari. Da haka wannan mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a kaunace su, a ga falalar su, a dinga musu salati, ana ambatan su a matsayin iyaye. To haka kuma sauran ahlul baiti, waɗanda a dangin Sayyidina Ali, wato da Sayyidina Ali da Fatima da ƴaƴansu da jikokinsu, su ma ahlul baiti ne, abin ƙauna ne su ma. Ƙaunarsu addini ne, wato muna son Husaini da Hassan da Aliyu da Fatima da sauran ƴaƴansu, muna son su mu ahlus sunna, sai dai mun ba ma zarmewa a wajen ƙauna. Haka nan Ali Ja'far, haka nan Ali Aqil, duka waɗannan ahlul baiti ne, ababen ƙauna ne, ababen soyuwa ne ga duk musulmi, ba ababen ƙi ne ko ƙyama ba. Ina fata mun gane wannan. Malam sai ya ce al aslul ashir mawqifu ahlus sunnati wal jama'a min ahlil bid'i wal ahwa, matsayin ahlus sunna wal jama'a da yadda suke mu'amalantar ahlul bid'a, ɗan bid'a, wal ahwa da ƴan soye-soyen zuciya masu bin son zuciyarsu ya ake mu'amalanta su wa min usuli aqidati salafis salih ahli sunnati wal jamaa annahum yubghiduna ahli al bid'i wal ahwa na daga cikin ka'idojin addinin mu ka'idojin aqida mu ta ahli sunna shine muna kin ƴan bid'a da masu bin son zuciya alladhina ahdathu fid din ma laysa minhu sune wanda suke kirkiran abin da ba addini ba su mai da shi addini wa yuhibbu wala nuhibbuhum wala yuhibbunahum ahli sunna ba sa son ƴan bid'a wala yashaburuhum ahli sunna ba sa yin abokantaka da ƴan bid'a wala yasma'una kalamuhum ahli sunna ba sa tsayawa su dinga sauraron magana ƴan bid'a wala yujalisunahum ahli sunna ba sa zama wuri ɗaya da ƴan bid'a wala yujadilunahum fi dini ahli sunna ba sa kulla jayayya da ƴan bid'a akan addini wala yunadirunahum ko a dinga yin wato muqabala irin yadda ake din nan yanzu wai rauna sauna azanihim an sama'i abatilihim darra abinda muke gani mu ahli sunna shine mu toshe kunnuwanmu daga sauraron munanan maganganunsu wa bayani halihim wa sharrihim sannan kuma a dinga bayanin al'amarinsu da sharrinsu wa tahdhirul umma minhum da jan kunnan al'umma daga ƴan bid'a wa tanfirin nasi anhum da kore mutane daga barinsu zaka ga wannan ya daga cikin kurakuran da galibin matasan mu yanzu muke fadawa shine muna ganin sauraron su ai ba komai bane guje mu sauraron su aiki ballantana kuma haka ce zaka dinga muqabala da su ko zaka dinga tattaunawa da su ko zaka dinga musu ainihin wato tahaddi cewa in sun isa su zo ai wannan dubai cikin manajin ahli sunna ahli sunna ba sa jayayya da ƴan bid'a Imam Malik wani ɗan bid'a ya zo ya ce dole sai ka zo mai muqabala ya ce a ni ina kan abinda na sani akan addini na cewa gaskiya ne bana bukatar sai ka tuna da wani sannan san gaskiya ne kai da kake da jayayya ka je ka samu wani dan uwanka mai jayayya sai ku je ku tai wato kai misali kai yanzu dan shi'a ne to je ka samu nasibi sai ku tai jayayya ku ko kai wa khawarij ne je ka samu wani murji amma ahli sunna shi yana da abinda yake akai yaqini ne bai bukatan sai ya kure ka sannan ya sana shi gaskiya ne to inda muke da wannan kuskuren kenan muna tunanin wai sai mun kure shubuhoyinsu ba kure su ake nema ba kai dai ka gamsar da abin da kake akai cewa gaskiya ne kisa wannan kuskuren za a ga da dama daga cikin matasan mu sun fada cikin shi musamman wanda suke ganin cewa su malamai ne ko daliban ilimi ko wanda Allah ya jarfe shi da san sai an gansu akan kafafan yada bayanai suna son yin muqabala da ƴan bid'a to karshe wani sai ya je ya kasa kare ma abin da yake gaskiya ne a kada shi kaga dai an kada mu kenan go duk an kada ahli sunna kenan ya ja mana abu sai bita mai Allah isa ya ja mana abun kunya wani zai je ya kasa karewa ko kuma ya je bai da fasahar karewa ko kuma koda ya kare an saka wata shubha an yada ta a cikin mutane da haka wannan ba daidai bane abinda ake wa ƴan bid'a su ji takeici shine ake kula su yayyayya na makasa wa kaura kaka ce ni bana muqabala indai kana son karatu je ka zo ka saurara ko kuma je ka kafa naka kai tai saboda galibi ba su da munbarin da za a saurare su idan ya zo munbarin ka yayin muqabala da kai sai ya samu yadda za ya aji shi to baya cikin manhajin zai ba mu wani karatu anan mai ban mamaki da ya kamata mu lura da shi mu ji wannan jama'a da yake cewa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi babu wani annabi a baya na a kafinni sai da ya zama cewa in yazo a cikin al'ummarsa akwai wasu ƴan gani kashe ni da wasu jama'ar sa wanda suke riko da sunnar sa suke koyi da su thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun sannan bayan shudewa annabin da hawariya wanda sahabban sai kuma wasu su maye gurbin su yaquluna ma la yafaluna sai su dinga fadan abin da ba sa aikatawa wa yafaluna ma la yu'maruna su dinga aikata abin da ba shi aka ce su yi ba faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min wanda duk ya gogormaya da su da hannunsa mu'mini ne waman jahadahum bilisanihi fa huwa mu'min wanda ya gogormaya da su da ainihin wato harshen sa shi ma mu'mini ne waman jahadahum biqalbi fa huwa mu'min wanda ya gogormaya da su da zuciyarsa shi ma mu'mini ne walaysa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardal wanda duk ya kasa jin haushin ƴan bid'a a zuciyarsa to bai da imani dole ka gogormaya da su da hannunka idan kai shugaba ne ko da harshenka idan kai malami ne ko kuma ka ji haushin sa a zuciyarka idan kai amini wa qala sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce sai yakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'u. Za a yi wasu ƴan bid'a a ƙarshe suna gaya muku abin da ba ku taɓa ji ba, ko ku ko iyayenku. Annabi ya ce fa iyyakum wa iyyahum, a hirɗinku da su. Bai ce ku je ku ƙware musu ba. Ko mun gane? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuni guda yana jawabi akan dujal. Sai da hadisi na cikin Muslim, dogon hadisi. Karshe Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce da a ce ina nan zai zo da na tare muku shi. Amma idan ba na nan ya zo, to kowa ya gudu. Bai ce to tunda na muku jawabi, na gaya muku siffofin shi, kun san shi, in ya zo ku je ku ƙure shi ba. Ko mun gane? Amma muka yanzu tare muku bari a je a ƙure. To garin ƙure wannan kai sai a ƙure ka. Wani kuma sai ya ga to wai kamar tsoro ne ake. Ana tsoratan maka imaninka ne. Imaninka ne aka yi ake maka tattalinsa. Kamar kai ne kana da wasu ‘yan kuɗaɗe, kuma kana so ka je wajen masu caca ko badu wanda suka iya walawala. In wani ya ce maka kar ka je, sai ka ce ake maka jin tsoro, za ka iya zuwa ka dawo baka da kusisi. M419. To ana tsoratan maka ka alkinta wannan dukiyar taka ne. Shi ko imani shi ne dukiya mafi daraja da ka mallaka a matsayinka na musulmi. Kamar yadda malamai suke faɗa cewa ilimi ba ka da wata, wato imani shi ne abu mafi daraja da musulmi ya mallaka. To dole ka alkinta shi. Malam ya ci gaba da cewa wa ahlus sunnati wal jama'a yu'arrifuna al bid'a. Ahlus sunna suka tashi ta'rifin meye bid'a. In za a bayyana meye bid'a, suna cewa bi annaha mastuhditha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahwa, abinda aka kirkira bayan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam na san zuciya. Wa mabtudi'a min ad-dini ba'da al-kamal, duk abinda aka ƙara a cikin addini bayan ya cika. Wa kullu amrin wa hiya kullu amrin lam ya'ti ala fi'lihi dalilun shar'iyyun min al-kitabi was-sunna, duk wani aiki da za a yi da sunan addini amma kuma babu dalili a Qur'ani da sunna cewa addini ne. Wa hiya aidan ma uhditha fi dini min tariqatin tudahi shari'a bi qasdi ta'abbudi wa taqarrubi ila Allah ta'ala, mutai kirkiri wani ba addini kuma abin yayi kama da na addinin, yana so kuma ya dinga neman lada da kusanci ga Allah, kuma Allah bai ce ayi ba. Wato duk abinda zaka ƙara da sunan addini a cikin musulunci, sunan shi bid'a, kana so ka samu lada, kuma abin yayi kama da jinsin abinda ake addini, ma'ana nau'i ne na azumi ko zikiri ko nau'i ne na sallah ko nau'i ne na wata ibada. Waliza fal bid'atu tuqabilu sunna, da aka bid'a tana kishiyantar sunna ne. Ghayra anna sunna hudan wal bid'a dalal, sunna shari'a ce, bid'a kuma bata ce. Wal bid'a inda ahli sunna wal jama'a muharrama wa dalala bi jami'i anwa'iha, bid'a gun ahli sunna wal jama'a bata ce kuma haramun ne da dukkanin nau'o'inta. Nau'i anan yana nufin akwai al-kulliya, akwai al-juz'iyya, akwai al-basita, akwai al-murakkaba, sai zai mana magana akan su. Waɗannan dukkanin su akwai al-mahba, akwai al-idafiyya. Dinka kuma littafin Ash-Shatibi al-Itisam ya kawo su, ya tattauna akan su dalla dalla. Wal yace wa hiya nau'ani, bid'a iri biyu ce, nau'un shirkun wa kufrun surah, akwai bid'a da take kafirci ne kuma shirka ce a bayyane. Kamar mene? Kattawafi bil quburi taqarruban ila ashabiha, kamar mutum ya dinga kewaye wani kabari yana tunanin yana neman kusanci da neman lada a gun masu kabarin, wato mamacin da ke cikin kabarin, ka tsuguna a gaban shi kana roƙon shi cewa ya yi maka kaza, ya baka aure ko kuɗi ko ya baki haihuwa ko makamanci irin abin da mutane suke a kaburbura. Wa taqdimi dhaba'i wan nuburi laha, da kuma a kai a je a yi yanka a gaban kabari ko a je ana alwashi, wato mutum ya ɗauki alƙawarin sai na je kabarin wane na yi salati dubu, ko na je kabarin wane na zuba turare, kuma ya kama hanya ya tafi. Wa du'ai ashabiha, da kuma roƙon na cikin kabarin. Wa istighathati bihim, da kuma wato neman agaji a gunsu. Wa ghairiha, da wasunsu. Da gaskiya abin takeicin da ya faru a ƴan kwanakin nan kurkusa, aka samu wata hay'a ta ainihin wato fatawa a ƙasar Misra, ta ce yin wannan abin ba shirka ba ne addini. Fiye da shekara 1000 da ake musulunci a ƙasar Misra, ba a taɓa samun irin wannan ta'annatin ba. Ko a nan Najeriya da ake yi ba wanda ya taɓa cewa halas ne a ilmance, sai dai a gargajiyance, irin abin da ake misali a Hubbaran Shehu a ƙasar Sokoto ko makamantansu.
duk wani abubuwa ne na haramci na kafirci na shirka. To su suka fito da fatawa da sunan malaman Azhar suka ce zuwa kabari da ake yi ba komai ya halasta ana iya aje. Wannan magana ce wadda ba ta da hujja kwata-kwata a cikin addinin Allah. Kafirci ne ɓatacci. Nau'in ma'asiya munafiya ne kamar tauhid. Akwai nau'in shirka, afwan nau'in bid'a wanda yake saban Allah ne wanda ke kore cikar tauhidi. Kalbinai alal quburi. Kamar yin gini ga kabarin, ai mishi ɗaki ya zama kamar wani ɗakin da ake dawafi. Wassalati waddu'ai indaha. Da yin sallah, ai sallah wa Allah ba makabarin ba. Ko a roƙi Allah inda kabari yake. Kaga ba na kabarin ake roƙa ba, to wannan bid'a ce shi ma. Ila ghayri dhalika min suwaril bid'ah, da bid'o'i ire-iren waɗannan. Wal bid'atu wasilatu min wasa'ilish shirk. Abin da yasa musulunci ya tsani bid'a, saboda bid'a tana kaiwa ne zuwa ga shirka. Wa hiya qasdu ibadati Allah tabaraka wa ta'ala bi ghayri ma shar'a. Shine nufatan bautawa Allah da abin da ba shi Allah ya shar'anta ba. Wal wasa'ilu laha ahkamul maqasid. Ka'idan usulul fiqh kuma shine duk wani abu da yake ja'i zuwa ga wani, to yana da hukuncin wancan maqsadin. Wa kullu zari'atin ila shirki fi ibadati Allahi aw al-ibtida'i fi ad-dini yajibu sadduha. Duk wani wata kafa za ta ja zuwa ga shirka ko kafa za ta ja zuwa ga bid'a, to wajibi ne a toshe wannan kafa. Li anna ad-dina qad iktamal, qala Allahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Allah yace na cika muku addininku, akmaltu lakum dinakum, na cika muku addininku, wa atmamtu 'alaykum ni'mati, na cika muku ni'mata, wa raditu lakum al-islamu dina, kuma na yadda muku musulunci shine addini, kamar da yake cikin suratul maida. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. A cikin hadisin Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya kirkiri wani abu ya saka a cikin wannan al'amari namu na musulunci, to wannan abin an tunkude shi ba a so. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama, a cikin riwayar Imam Muslim, annabi yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Wanda ya aikata aikin da ba mu muka sa shi ba, kaga wancan wanda ya kirkira, wannan kuma wanda ya aikata koda ba shi ya kirkira ba, to duka ba a so. A wata riwaya kuma ila ta Muslim, annabi yace fa inna khairal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa sharral umuri mudathatuha wa kullu mudathatin bid'ah. Ce mafi alkhairin zance littafin Allah, mafi alkhairin shari'a shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafi sharrin al'amura wanda aka kirkiro a cikin addini, duk abin da aka kirkiro batali. Duk waɗannan hadisi ne tabbatattu suna cikin Muslim. Bid'a ta farko da ta bayyana a tarihin musulunci shine bid'ar da wasu a zamanin da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasu suka ce za su yi sallah amma ba za su bada zakka ba. Wannan shine bid'a farko da aka fara tunanin yi a musulunci, raba tsakanin sallah da zakka da larabawan ƙauye suka yi. Sayyidina Abubakar bai yadda ba, ya yaƙe su har sai da suka bayar. Sahabbai suka goyi bayan shi, ya yaƙi waɗannan ɓatattu har sai da aka dawo da su kan hanya. Sannan zamanin sayyidina Umar an fara samun ɗan burbushin wasu irin wannan tunane-tunane. Umar ya kakkarya su, bai bari an yi wani abu ba. Zamanin sayyidina Uthmana radiyallahu anhu shine aka samu bid'a ta farko mai girma da ta bayyana a cikin musulunci, ita ce bid'atul khuruji 'alal a'imma. Fito na fito ga shugaba da takobi da tawaye har aka zo Madina aka cika ta da ƴan gaugau, wawaye suka taru suka yi ta ihu suna fitina, ƙarshe suka kai ga kashe sayyidina Uthmana radiyallahu anhu. Wannan wanda ya buɗe ƙofar fitintunu mabambanta da har yanzu musulunci ke biyan farashinsu. Daga nan kuma aka samu ƴan ƙadariya, ƴan cewa al'amru innal amra unuf, komai da ka gani Allah ma bai san za a yi ba. Suka zo aka samu murji'a, aka san waɗancan. Aka zo aka samu rafida, masu zagin magabata. Aka zo aka samu zanadiƙa da batiniya, ga su nan iri daban-daban, da jahamiya da asha'ira, masu inkarin sifat. Ba a kai ko ina ba, bid'o'i suka dinga bayyana ta ko ta ko ina, ga su nan sun cika duniya. Kamar yadda dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathiran wa ashiya'a takrahunaha. Duk wanda ya rayu ya dade sai ya ga abubuwa canje-canje iri daban-daban, kuma har yanzu wannan hadisin yana yi. Duk wanda ka tambaye shi inda ya dade a duniya zai ga abubuwan da ba haka suke ba, sai ya ga abubuwan da kuma baya so. Allah shi kyauta. وآل السنة والجماعة لا يرون أن البدعة على مرتبة واحدة أهل السنة باسا تشوى بدعة دك إلي ديني بل هي متفاوتة في حكمها سنة بمبنشي أو جهو كنشوش وتختلف اختلافا كثيرا كما أقول سابعني دبند بمي يواسا كان بدعوه بعضها يخرج من الدين أقول بدعة دا تبتد كيدا الدين وبعضها بمثابة كبائر الذنوب ونكما كمان kaman manyan zubaine irin zina da sata da cin riba da sabawa iyaye da makamantansu wa babu ha yu'addu min as-sagha'ir wato kuma ana lissafa ta a cikin kananan zubaine irin zama da kallon matan mutane irin mummunan tunani da makamantansu walakin kulluha tashtariku fi wasfi dalala amma dukkanin su ana siffanta su da bata fal bid'atul kulliya akwai bid'a al-kulliyya wanda take gabaki daya abun bid'a ne ana misali da cewa kamar da shatibi ya kawo cewa abu kaza mai kyau ne ko mummuna al-hukmu bil jamali abul awl qubih cewa abun kaza mai kyau ne ko mara kyau ne da ya ake gane shi at-tahsin aw at-taqbih to ana gane shi ne da nasi nasi shike cewa kaza yana da kyau sai zama mai kyau koda tunanin mu bai da kyan abun ba alal misali yanzu misali mafi yawan matan duniya suna ganin cewa mutun yayi aure ya sake yin aure to ba kyau wannan bai kyau ta ba ko amma ga shari'a ta ce abu ne mai kyau polygamy shari'a ta ce abu ne mai kyau haka nan mafi yawan shari'o'in duniya suna ganin cewa mutun ya sata a yanke mishi hannu ba kyau amma shari'a ta ce yanke wannan abu ne mai kyau to shine at-tahsin wa at-taqbih da me ma'aunin gane kaza yana da kyau ko bai da kyau to da shari'a ake gane abinda Allah ya ce yana da kyau shine mai kyau abinda manzo Allah ya ce yana da kyau shine mai kyau to sai aka samu bid'ar da aka samu daga wasu suka koma da cewa a dinga amfani da hankali wajen gane kyan abu ko munin sa to wannan duka wannan abin gaba ɗayan shi bid'a gabatar da hankali wajen sanin abu mai kyau ko mara kyau da cewa ba a karban al-ahadisul ahad a wajen aqida shi ma gaba ɗayan shi inkaru hujjatul ahad shi ma bid'a ne kulliyan akwai bid'a juz'iyya wanda ita ce aka san wannan kaman wanne kenan bid'a juz'iyya wanda ya zama asalin abin yana da tushe amma a ciki aka saka wata bid'a kaga wancan duka bai da tushe yace to laysat kal bid'atil juz'iyya bid'a wata ke wannan kulliya gaba ɗaya muninta ya wuce bid'a juz'iyya wanda a cikin abin da akwai shi a sunna sai aka sako wata bid'a alal misali a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai walimar aure walima an yi aure ai walima kaga sunna ne amma idan aka zo walima aka sako wasu abubuwa aka ƙara cewa to an zo walima dole sai an samu wanda ya kanta alqur'ani an samu ne tarihin ango da amarya an samu ne kaza to kaga wannan ƙara ƙara ne a dauka kuma wannan su ma addini ne to kaga bid'a ne juz'iyya wannan munin su bai kai kan wadancan ba wal murakkaba laysat kal basita sannan akwai murakkaba complex wanda bid'a ce wata kan wata to munin ta ya wuce bid'a al basita mai murakkaba suna misalin ta da batun da ƴan shi'a suke da ismatu a immatu ƴan shi'a da ke ganin cewa suna da limamai ma'asumai guda 12 nan kaga wannan bid'a ne to a ƙarƙashin wannan kuma sun ƙirƙiro abubuwa da dama da suka yi tarakumi akan wancan su suka sai suka ce kuma to daga nan ana musu wahayi ba sa ma mutuwa su kaɗai ne shugabanni waninsu yana nan a ɓoye a zai dawo kaga bid'a wata kan wata wata kan wata shine murakkaba ina fata mun fahimci wannan laysat kal basita bata kai kaman al basita wata ke simple wata ƴar kankanuwar mukhalafa a cikin wani abu na ibada kamar misali mutumin da zai yi sallar farilla nafila bayan ko kafin farilla akwai su sunnoni amma ana so mutum ya sallame ya canza wuri ana so mutum bayan ya sallame ya tasbihi wanda suke na sunna kafin ya tashi ya nafila shi ko yana gama sallar farilla kawai sai ya miƙe ya sada farilla da nafila to wannan kaga bid'a ce amma basita ce mai saukin al'amari ce ba irin waccan ba ce yace wal haqiqiyya laysat kal idafa kal ibafiyya akwai kuma wanda yake bid'a ce fi haqiqatiha bid'a ce fi haqiqatiha kaman tahrimul halal abinda Allah ya halasta ka ce haram ne kaman kirkiro wata sabuwar ibada wanda kwata kwata babu ita irin yanzu abinda yake din nan kawai ka gani a wani group an ce ga a karanta wannan salatin kafa dubu da guda uku sannan ai sadaka kwana uku a jere ko ne kira ka ce shi aljani ne ka samu dabino kwaya 30 din kaga mutum in ya maka sallama ka bashi in maka sallama ba kanka bashi irin wannan da zaka yi ta ganin suna yawo a danga tambayar usarai ya halasta ko bai halasta ba to wannan bid'a ce haqiqiyya ba amma san da ita a dinga ɗiban ruwa a rijiyoyi ana haɗawa guri guda ana sha wai ana neman tubarraki a farkon shekara wannan to matsalanta yafi laysat kal ibafiyya ba ɗaya take da wadda aka alakanta da wata ba wadda dama akwai ta sai aka ƙara azkaru sabahi wal masa dama akwai su to sai wani yazo ya ce to in zaka yi dole sai ka kalli alƙibla ko in zaka yi dole sai kana da alula ko in zaka yi sai dai ka zauna a wuri ɗaya kai karka tashi daga wajen kaga yanzu shi ya ƙara wannan to wannan abin da ya ƙara sunan shi bid'a irafiya tunda babu dalili akan ƙarawa ko ga adadin da aka bayar sai ya ce a ƙara adadi ya ce to bayan na safi da na yamma a dinga yin kuma na tsakiyar rana sai ka maimaita su da tsakiyar rana wannan yanzu bid'a irafiya kenan waɗannan misalai ne kawai lafi zatiha wa lafi hukumiha ba ɗaya suke ba a kankin kansu ko ba ɗaya suke ba wajen hukuncinsu wa babu ha kufurin akwai bid'a da tsantsar kafirci ce wa badu ha fisqun akwai da kuma fasikanci ce fahiya mutafawita fi ahkamiha wato suna da bambanci wato su bid'a kaman cututtuka ne duk rashin lafiya sunan shi rashin lafiya kuma duk mutum bai so ya rashin lafiya ba a so kuma ya ba kanshi dama ya rashin lafiya likitoci kuma ba sa cewa tunda rashin lafiya wannan karami ne a kyale shi ba komai akwai rashin lafiyar da haka nan kawai zaka warke akwai wanda sai ka sha paracetamol akwai wanda sai ka ga likita ya maka allura akwai wanda sai ka kwanta a asibiti akwai wanda sai an maka ruqya akwai wanda sai an fasa cikinka an cire wani abu akwai wanda kuma shikenan sai dai jana'iza ko kaga kenan suna da tafawut amma kowanne abun gujewa ne kana so kai kiyaye lafiyarka to haka bid'a take dukkaninsu abun gujewa ne amma wata tafi wata hadari wata tafi wata matsala wata tafi wata mummunan consequence yace wa kazalika ya tafawutu hukumu fa'iliha to haka nan hukunce-hukuncen da ake yi ma masu aikata bid'a su ma suna sha bamban da gwargwadon matsayin bid'ar min hadhal muntalaqi shar'i fa innahum la yutliquna hukman wahidan ala ahli albid'a to daga nan ne ba a yi ma masu bid'a hukunci guda daya ai musu kudin goro bal yatafawatu alhukmu min shakhsin ila akhara bihasabi bid'atihi hukuncin yana bambanta daga wani zuwa wani kowa gurgurdan bid'arsa bal yatafawatu alhukmu fi shakhsin ila shakhsin akhara bihukm bid'ati faljahilu mutumin da yake jahili ani wal muta'awwilu da wanda ya tawili laysa kal alim to ba daidai suke da malami ba bima yadda u ilahi wanda ya san bid'ar kuma yana kira zuwa gare ta yannan ka dauka misali wanda ake cewa ƴan shi'a za a ce shi'a kafirci ce ina nufin shi'a rafidanci kafirci ce amma ba wai duk wanda yake cikin wannan tawaga bane kafiri wani jahili ne kai wawa an zuga shi ne an ce ai suwana da suwana ba sa san mutanen gidan manzo Allah Allah ya tsire musu albarka shi kuma kawai fushi da kuka iya abin da ya sani kenan in ka tambaye shi ma yaushe aka yi haka suwaye ma jinin manzo Allah bai san su ba an ce ai an kashe Husaini bai san shekarar da aka kashe shi ba suwaye sun kashe shi bai sani ba duka kawai yana jahilci shi to wannan abin tausayi ne amine wannan sannan akwai almutaawwil wanda yake da bid'a ta hanyar ta'awili ya murde wasu nasoshi nasoshi ne suka bu game da falalan zikiri da ambatan Allah sai mummurke su ce to da haka dole zai dinga raba mutane wasu zikirori to wannan muta'awil kenan ba ɗaya suke da malami da ya san bid'ar a karance kuma yana yawon yada ta yana mata hidima ba ɗaya suke ba shi yafi su zulubi kenan wal alimul mujtahid da kuma malami wanda yake masanin ilimi sai ya samu kuskure a wata mas'ala sai ya fada wata bid'a laysa kal alimi da'i li bid'ati ba ɗaya suke da wanda yake malami masani da yake min bid'a sabawul muttabi'u lil hawa da mai son zuciya ba kaga akwai malamai da dama a cikin malaman musulunci suna da wasu maganganu wasu matsaloli a cikin aqidansu amma ba a jin tuhumar su ba a jin haushin su irin su As-Suyuti irin su Ibn Hajar da Nawawi a zuwa ga wani mahalli ko wani mataki da makamantansu suna da ta'awilat da suka yi wasu cikin asma'u was sifat duk waɗannan ba a jin takeicin su ko a ji haushin su baka taba jin an ce musu ɗan bid'a ko a kiyamata da littafan su saboda ana ba su uzuri cewa malamai ne mujtahidai suka samu wasu kuskure haka irin sa Imam al-Ghazzali irin sa Ibn al-Juwayni da makamantansu ga sanan da yawa to waɗannan duka suna cikin malamai mujtahidai da suka samu wani kuskure a cikin wata mas'ala kuma kowanne malami bai rasa irin wannan kuskuren ko wannan mas'ala babban malami Ibn Khuzaima Allah ya gafarta mishi a cikin littafin da yayi fadan tabbatar da aqida a cikin kitabu tauhid din shi ya fada wani kuskure babba game da fassarar hadisi sura wanda abu ne sananne a cikin ilimi irin haka yana faruwa ga dukkanin malamai manyan su da kananan su to wannan ba dai yake da malami wanda yake an san shi dan bid'a mai kira zuwa ga bid'a ba wani hadha fa innahum la yu'amaluna la yu'amiluna al-mustatir bi bid'ati kama yu'amiluna al-muzhira laha da haka mutumin da yake da bid'a yake boyewa to ba a mu'amalantar shi da kasuwa kamar wanda yake da bid'a yake bayyana ta aw da'i ilaiha ba a mu'amalantar shi wancan kamar da yake mu'amalantar mai kira zuwa ga bid'a lianna da'i ilaiha yata'adda dararuhu ila ghairihi fa yajibu kaffuhu domin mai kira zuwa ga bid'a to cutarwarsa tana tsallake shi zuwa ga waninsa ta haka dole ne a ture shi a hana shi wal inkaru alaihi alaniya kuma dole a yi mishi inkari a fili yadda yake bayyana bid'a sa a fili wala tabqa lahu ghaiba giba kuma duk abinda aka faɗa ba a yi gulmasa ba ko baya nan a ce ai dan bid'a ne batacce ne ba a yi gulmasa ba kuma aqabatu bima yarda'uhu an zalika kuma wajibi ne a yi mishi uquba da abinda zai tare shi ya hana shi yin bid'a nan fa hadhihi uqubatun lahu hatta yantahi an bid'ati wannan ita ce uqubar da za a yi masa har ya bari li'annahu azhara al-munkarat fastahaqqa al-uquba kuma yana bayyana munanan abubuwa saboda haka ya cancanci a mishi uquba fahum yaqifuna ma'a kullin mawqifan yakhtalifu 'anil akhar ahlus sunnah suna daukan mataki game da yan bid'a kowanne matakin da ake dauka game da shi ya bambanta da ɗayan kowa gwargwadon abin da ya kamata kamar yadda muka yi misali da likita din can wajen treatment din rashin lafiya kowane cuta ana mai treatment ne gwargwadon rashin lafiya ba kowane ciwo ne likita kawai zai ce sai ya yi maka tiyata ba sai ya saka ka a ɗakin likita ya yanka ka ba kowane zai ce sai ya cika maka magunguna kai wata ɗaya kana sha ba ba ko ne mai ce sai an maka aune da gwaje-gwaje a ɗebi jini a ɗebi fitsari a ɗebi bayan gari ba kowanne bane ya danganta ga irin cutar malam ya ce wa ahlus sunnati wal jamaa yarhamuna ammata ahlul bid'a ahlus sunna suna tausaya ma yan bid'a wa muqallidihim da su da masu bin su yan bid'a abin tausayi ne wa yad'una lahum bil hidaya ana musu addu'a Allah ya shirye su malamin mu malam albani rahmatullahi alaihi yana wani kwatance yace shi dan bid'a kamar mutum ne a ce zai yi tafiya sai ya cika akwatin shi da yashi wannan kasa ci kaga dai ga nauyi zai sha wahala da kyar zai dauka ya kai tasha da kyar in an je kuma a ce sai ya biya extra kudi hala saboda nauyin kayan haka zai ta wahala da wannan kaya har ya sai inda zai isa ci yaje kuma babu amfani da shi yaje bude mai dai da shi can ma akwai yashi akwai kasa in an gani ko za a ce bai da hankali ce to kamar dan bid'a kenan daukan abu mai wahala sannan ko babu riba za ga yan bid'a su ta ciyar da dukiyar su da karfin su da dakar su da gwagwarin mayar sai sun gamsar da mutane akan wannan abu yanzu kalli ka ga maulidi jama'a wata ibada ce za a ce tunda aka fara yin ta kullun musu ake yi akan sai an san mata wurin zama har yanzu ba a gama musu akan shin za a yi ko ba za a yi ba duk shekara kuma za su kakkaro sababbin hujjojin da za su fada ai kaga duk wata ibada da mutum yake yi yanzu sallar idi da azumin ramadana sai dai a yi ta fadan falala ba wanda yake da jayayya kan cewa wannan addini ne kowa ya yarda addini ne amma shi kuwa kullun rigima ake akan wai addini ne ko ba addini ba akan haka suke shan wahala sannan su sa kuɗi su sa kaza kuma Allah ba zai kira wa tunda ba addini bane duk halin da ake sha ta banza ce Allah shi kyauta mallan ya ci gaba da cewa wa yubayyinuna lahum wa yarjuna lahum ittiba'as sunnah wal huda ana musu fatan ina ma su bi shari'a su bi sunnah su bi shari'a wa yubayyinuna lahum dhalika hatta yatubu za a yi ta ma yan bid'a bayani har sai sun tuba wa yahkumuna alaihim bil zahiri ana musu hukunci da zahiri cewa musulmai ne su in sun bayyana musulunci idan sun bayyana kafirci sai a musu hukunci da haka wa yakiluna sara'irahum ila Allah ta'ala sai a danganta asirinsu zuwa ga Allah idza kanat bid'atuhum ghayru mukaffara in bid'a su ba kafirci bane wani ya mun wata tambaya wai yana da makwabci dan shi'a ya mutu ko zai je jana'izar shi sai ya tambaye shi nace musulmi ne sai ya ce to wallahi malam ina ganin ba musulmi bane sai mishi to fitar da mutum a musulunci ba aiki ne mai wahala yana daga cikin abin da ya kamata mu sani yanzu duk mutanen da muke rayuwa da su a cikin wannan al'umma ta mu ta musulmai to in sun bayyana musulunci sunansu musulmai da haka irin waɗannan jahilan ƴan shi'a din da masu bin tafarkin 300 da sauransu idan ya mutu har yanzu musulmi ne ya mutu zaka je jana'izar shi kuma kamar addu'a kuma kamar fatan Allah ya gafarta mishi matakar ba an je da shi gaban alƙali an hukunta cewa ya zama kafiri ba har yanzu musulmi ne wannan ya daga gaskiya abin nan yana mana wahalar fahimta amma kuma shine hukuncin gaskiya ko kuma wani ra'asu ne a cikin wannan barnar shi ya yadata malamai sun yi fatawa akan cewa kafiri amma dan yana yin wannan shashancin da wannan shirman yana kada-kade yana rawa har yanzu sunan shi musulmi amma sakarai ko musulmi fasiki ko musulmi jahili so ake a kira shi zuwa ga gaskiya so ake a kira shi zuwa ga ainihin wato shari'a to har yanzu sunan shi musulmi auren shi bai mutu ba wala'in shi da musulunci bai mutu ba hukuncin musulmi na zahiri yana gudana akan shi abinda aka ce kada mutanen kirki malamai na Allah su dinga hulɗa da shi saboda in suna hulɗa da shi kamar suna ba shi tazkiya in an ga kai jagora limami kana hulɗa da shi ta dauka to ai mutumin kirki ne mun ga liman da shi to saboda wannan ne zaka janye mishi amma ba za a ce ba za a yi mai jana'iza ba in ya mutu ko mun gani za a dinga musu addu'a ana nema musu shari'a a bar su asirinsu abinda ke cikin zakatunsu a bar su da su da Allah wa alamatu ahlil bid'i wal ahwa ga wasu alamomi da ake gane ƴan bid'a jama'a wa li ahlil bid'i wal ahwa alamatun tadhharu alaihim wa yu'rafuna biha akwai alamomin da suke bayyana ake gane ƴan bid'a da su wa kad akhbara Allah ta'ala anhum fi kitabihi Allah ya bada wannan bayanai a cikin Qur'ani kama akhbara anhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi manzo Allah ya faɗa a cikin sunnarsa wa dhalika tahdhiran lil ummati minhum dan a ja kunnan al'umma game da su wa nahyan an suluki maslakihim dan kuma a hana kabin tafarkin su min alamatihim daga cikin alamun ƴan bid'a al jahlu bi maqasidish shari'a bi ahkamid din za ga sun jahilci manufar shari'a manufar shari'a shine bautawa Allah manufar shari'a shine bin tauhidi to ba su da wannan wa bi ahkamid din za ga ba su san addini ba sallah da ake yi kullun sai kaga bai santa ba wa taqarrubu ila Allah ta'ala bima lam yashra neman kusanci zuwa ga Allah da abinda Allah bai shar'anta musu ba su za su kirkiro abu sai kuma su ce suna neman lada a gurin Allah wa taqarrubu wa tafarru'u da rarrabuwa kowa kungiyar shi daban kowa jama'a shi daban wa mufaraqatul jama'a da fita daga cikin asalin musulmai su ware kansu sai su ne ƴan kaza su ne ƴan kaza su ne ƴan kaza su dinga kuma tamayuzi da musulmai wal jadal da yawan jayayya wal husuma da husuma jidali musu ai targima ai mako guda ana rigima ana tattaunawa ana aiko da bayanai ana muqabala to wannan tabarkin ƴan bid'a ne wattiba'ul hawa da bin san zuciya mutum yana ganin gaskiya ya kibi sai dai bin san zuciyarsa wa kad taqdimul aqli ala naqal da gabatar da hankali akan nafsi kaji ana cewa to ai a hankalce ma ba a ce kaza ba ga annabi ya ce kaza sai kaji mutum ya ce a to ai ya saba ma wannan ya saba wa hankali ai yanzu hankali zai yarda a ce annabi ya yi kaza to wannan alama yan bid'a ce wal jahl bis sunna da rashin sanin hadisi ba san sunna ba wal khawd fil mutashabih da kutsawa cikin maganganu masu rikici wa mu'aradatu sunna bil qur'an idan da aka kawo hadisi sai ya saba alqurani don da kai ya ce hadisi kaza saba alqurani to ka san dan bid'a ne su sahabbai ba sa yadda musu wannan magana wata ranar wani sahabi ya karantar da ainihin magana game da hadisin da neman kwatance a jiya hadisin cewa innal mayyita la yu'adhabu bi bukai ahlihi alai sai wani sarbi ce subhanallahi ai kuma Allah ya ce wala taziru wazirtu muzira ukhra sai sahabban nan ya ce mishi amma kai baka da hankali ina ce maka wani ne ya ga yin yace annabi ya gaya masa sai kuma kana kawo mu wata aya yanzu kana nufin shi wanda ya gaya mun sahabban da ya gaya mun yau annabi ƙarya ne ko annabi yau Allah ƙarya ba sa ma tunanin karo tsakanin aya da hadisi don da aka ji ya ce ai wannan hadisin ya sabawa aya da aka aurgar da hadisin to alama ce ta dan bid'a sannan wal gulu fi ta'zimil ashkhas wuce makadi da rawa wajen girmama wasu mutane wasu da ake kira da suna waliyai ko shehunnai ko hujubbai ko wane ne ko sayyidai ana girmama su fiye da abin da Allah ya ce a girmama su bawo mutum girma fiye da nashi wata asubu li ara'i da zam da yin fito na fito da mutane akan ra'ayin wani in dai akan wani ne wallahi sai dai aka shi wannan shi ma alama in bid'a ne wal gulu fil ibada da tsanantawa wuce makadi da rawa wajen ibada mutum ya dinga ibada har ya nemi ya zautu wata shabu bil kufar da kamantakeke na da kafirai a wajen bukukuwa a wajen sitara a wajen tsare-tsare a jana'iza a aure a tunani a yadda ake kallon addini wa itlaqul alqabi ala ahli sunna da sanya wa ƴan ahli sunna sunaye ce musu wahabiya ce musu hashawiya ce musu kaza a ce maqiya annabi a ce kaza duk wannan alama ce ta ƴan bid'a wa bugudi ahli al-asri da kin malaman hadisi ba sa san Abu Huraira ba sa san Maliku ba sa san Ahmad ibn Hanbal ba sa san Nasir ibn al-Albani ba sa san Malam Awwal al-Albani ba sa san Malam Ja'far duk wani malami da yake malaman hadisi ne ba su san shi in ka ce bin baz su yi tsaki in ka ce Usaymin su yi zagi in ka ce abin nan su yi ashar ba sa san malaman hadisi alama ce gare su wa mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam da kin masu ruwaito hadisi sun tsani a'mash sun tsani ainihin wato Abu Huraira da Jabiru da su Aisha da tabi'ai sahasanul basari su al-auza'i duk wanda ka ambata ba sa san shi ya taba musu lafi wal istighfaf bihim da wulakanta su a dinga kallon su ai ba sa da fahimta addini wa takfiru mukhalifihim bighairi dalil da kafirta wanda ya saba musu ba da dalili yanzu ka ji an ce ai duk wanda bai yadda da maulidi ba kafiri maƙiyin annabi ne dan haka yayi ridda duk wanda ya fita daga kungiya kaza yayi ridda irin wannan magana wasti'anatihim ala ahli alhaqqi bil wulati da kuma su zuga shugabanni da sarakuna wasalatin wa ghairihim ala ahli alhaqqi in za su samu dama za su sa kwace muku masallaci a kulle ku a kore ku a gari a wulakanta ku inda sun samu dama in dai shugaba ya goyi bayan su wanda zaka ji ce to ranka dade kaga iya mu dinnan to mu ne musulmai na kwarai duk wanda baya cikin kungiyar mu to dan boko haram ne kawai a cike da shi to wannan ma dan bid'a ne wa ahli sunnati wal jamaa yarawna anna usul ahli bid'ah khamsun to bid'o'i suna da yawa amma akwai tirki guda biyar da su ne suka tsira da dukkanin bid'o'i akwai ar-rawafid masu zagin sahabbai din nan kenan wal khawarij da masu fito na fito da shugabanni masu kafirta dukkanin musulmai wal jahmiya masu tawilin sifat wal qadariya da masu cewa Allah bai san kaddara ba wal murji'a da masu jinkirta imani daga aiki waɗannan guda biyar su ne tuwasan bid'o'i thumma tasha'aba min kulli firqatin firqun kathira to daga wannan ne aka samu rassa masu yawa masu yawa masu yawa hatta stakmalu 72 firqa hasa kai guda 72 nan kama akhbara bi zalika annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda manzon Allah ya bada labari yace za a yi al'umma ta rabu zuwa gida 72 73 72 duka yan wuta ne wali ahli sunnati wal jamaa juhudun mahmuda fi raddi ala ahli bid'ah wal ahwa ahli sunna wal jamaa sun yi kokari abun yabawa wajen maida zance da maida martani ga yan bid'a haisu kanu lahum bil mirsadi da'iman kullun suna jiran su wa aqwaluhum fi ahli bid'ah kathiratun jiddan bangane malama ahli sunna game da yan bid'a suna da yawa kwarai nadhkuru minha ma tayassar, ga wasu daga cikin su. Qala al-Imam Ahmad bin Sinan ibn al-Qattan rahimahullahu ta'ala yana cewa laysa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahla al-hadith. A duniya ba za ka taba samun wani dan bid'a ba sai kaga daga cikin siffarsa akwai kin malaman hadisi. Fa idza tada'a ar-rajulu, duk sanda mutun ya kirkiro bid'a, nuzi'at halawatul hadith min qalbi, zaqin hadisi sai ya bar zuciyarsa. Wa qala al-Imam Abu Hatim al-Hanbali ar-Razi, Abu Hatim ar-Razi yana cewa rahimahullah kamar da yake cikin littafin shi wato i'tiqadu ahli sunnah wal jama'a, yace alamatu ahli sunnah ahlul bid'a, alama ahlul bid'a shine al-waqi'atu fi ahlil athar, kada gana afkawa malaman hadisi. Wa alamatu zanadiqa, alamu zindiqai tasmiyatuhum ahlul athari hashawiyya, kaji suna ce ma ahlul hadith hashawiyya, haka suke ce musu hashawiyya, wato waɗanda suke ɗan kwashe kwashe. Yuriduna ibtal al-athari, suna so su dinga wulakanta hadisai. In sun faɗa haka sun ce ai hadisi kawai gumama ce kwashe kwashe ne sai ka ji baka so. Wa alamatul jahmiya tasmiyatuhum ahlus sunnati mushabbiha, su kuma yan jahmiya su dinga ce mana ai muna kwamanta Allah. Wa alamatul qadariyya tasmiyatu ahlus sunna mujabbira, su kuma yan qadariyya su dinga ce mana ai muna cewa dan adam bai da karfin komai. Wa alamatul murji'a tasmiyatuhum ahlus sunna mukhalifa wa nuqsaniya, su kuma su ce ai masu mukhalafa ne da an nuqsani. Wa alamatul rafida tasmiyatuhum ahlus sunna bin nasiba, su kuma rafida su zaka suna ce mana wai mu nasiba ne, muna kin ahlul bait wai asharrun su. Wala yalhaqu ahlus sunnati illa ismun wahid, to ai suna ɗaya ne ya kamata, amma kowanne ya sa maka suna akasin ɗayan. Wa yastahilu an tajma'ahum hadhihi al-asma, da haka ba zai yu a ce a lokaci guda wani ya ce maka maki ahlul baiti, wani kuma ya ce maka maƙiyin sahabbai ba, wani ya ce maka mai ƙaryata ƙaddara, wani kuma ya ce maka mai cewa ɗan adam bayi da ƙaddara. Wato kowa ya faɗa maka akasin abu, so da haka ba zai yu, dole sai dai ɗaya. Wa qila li Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, anta bi Imam Ahmad aka ce zakaru li ibn Katila bi Makka ashab al-hadith, wani mutum ibn Katila a Makka aka fad ana labarin malaman hadisi. Fa qala ashabul hadisi qaumun su qaumu su'i, yace waɗannan ai mutanen banza ne. Fa qama Ahmad ibn Hanbal huwa yanfadu thawbahu, sai malama Ahmad ibn Hanbal ya miƙe yana karkade rigar sa waya kulu yana cewa zindiqun zindiqun zindiqun, ce lalle wannan mutumi batacce ne, batacce ne kuma batacce ne. Hatta da khalal baita, yace ga wai fara har ya shiga gidansa. Wallahu tabaraka wa ta'ala حفظ أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر من كل هذه المعايب التي نسبت إليه. الله يأثر أهل السنة والجماعة يأثر أهل الحديث لك دول أن أي وبيد أكدن قنت مسلم. وهم ليسوا إلا أهل السنة السنية والسيرة المرضية بأسد ونسونا إن بندك سنتيوس أهل السنة وتكمي حسكي أهل السيرة المرضية ما سبن تفركي يردجي أهل الطريقة السوية ما سبن hanya madaidaiciya, ahlul hujjal balighatul qawiyya, masu bin hujja ne karfi. Wa qad wafaqahumullahu wafaqahumullahu ittiba'i kitabil azim, ahlus sunna Allah ya basu da yace suna bin littafin Allah mai girma. Wal iktida'i bis sunnati nabiyyi karim, ahlus sunna Allah ya basu da yace suna bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa sharaha sudurahum li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallama wa mahabbati ashabil kiram, ahlus sunna Allah ya basu dace ya haskaka zukatansu, suna kaunar Allah, suna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suna kaunar sahabbai masabihi duja wa man tabi'ahum bi ihsanin min a'immati din wal a'lami wa ulama'il ummatil amilina wa man ahabba qauman fa huwa minhum, wanda yake kaunar wasu mutane yana cikin su, kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al mar'u ma man ahabba, kamar yake cikin sahih al-bukhari. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم والتابعين العظام وأتباع التابعين من الأئمة من أئمة الهدى, دون كي كونر من زن الله صلى الله عليه وسلم إكي كونر صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم دا من ينتابي أي دا لما من شكين أتباع التابعين شكين لما من شريع وعلماء الشريعة دا ما لما مسلم وآل الحديث والأثر ما لما حديث من القرون الثلاثة الأولى المفضلة na zaman nan guda uku masu falala. Wa man tabi'ahum ila yaumina hadha, yana kuma bin duk yana kaunan duk sauran malaman musulunci malaman hadisi malaman sunna har yanzu da muke magana fa alam annahu sahibu sunna to wannan ahli sunna ne ka zama duk waɗannan kana kaunar su in Allah ya so ka shiga cikin ahli sunna wal jamaa ka shiga cikin tawaga ta gari zamu saurara anan saboda lokaci da ya kure mana sai Allah ya kai mu darasi na gaba sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.